نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قال غودي الله سبحانه وتعالى بقوام قومي da ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci na 16 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447, wanda ya dace da 5 ga watan 3 shekara ta 2026, a wannan majalisi namu na 14 mai albarka domin dorawa daga inda muka tsaya a tafsirin Alkur'ani mai girma. Jiya mun kai ƙarshen aya ta 157, muna bayani akan abin da yake da alaƙa da jarrabawa da Allah Maɗaukakin Sarki yakan yi wa ɗan adam, da irin fa'idojin da ɗan adam yakan samu ƙarƙashin wannan jarrabawa sai lokaci ya cin mana. Allah rahma zai sake maimaito waɗannan ayoyin domin ɗorawa da inda muka tsaya insha Allah ta'ala. Na'am. Wala nabiyyu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات.
نعم.
بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم
ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، وأنا أيوه على رمي كرم تامنا جي من فسر راسه من بيان من أشكيم مغنغنون دا جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى يكاو أشكين تفسير سا محاسن التأويل، wanda shi ma ya ɗauko waɗannan maganganu ne daga littafin Iz ibn Abdussalam Sultan al-Ulama game da abin da ya shafi fa'idoji na jarrabawa ko na masifa ko na tashin hankali da ɗan adam yakan samu kanshi a ciki. Abin da ya sa na so na karanto mana waɗannan fa'idoji guda 17, saboda yanayin da muke ciki a yanzu, kullum muna cikin jarrabawa. Jarrabawa kala-kala, jarrabawa ta rashin zaman lafiya, jarrabawa ta tashin hankali, jarrabawa ta cututtuka kala-kala, jarrabawa ta yunwa, jarrabawa ta ta'addanci, abubuwa da yawa ga suna. Wala'alla sanin fa’idojin da ke cikin wannan jarrabawa da muke cikinta ko muke fuskantarta zai ƙara sa mana sauƙi da samun nutsuwa da jin daɗi a cikin zukata. To, jiya mun tsaya fa’ida ta shida, dama na ce fa’idojin guda 17 ne, yau za mu tashi fa’ida ta 7. Fa’ida ta 7 shi ne al’afu an janiha, ma’ana yin afuwa game da wanda yake da ma'ana ya zama ya shiga cikin damuwa akan wannan laifuka din. Ma'ana daga cikin fa'idojin wannan jarrabawa zai iya sa Allah maɗaukakin sarki ya maka afuwa akan dukkanin kurakuranka saboda wannan hali da ka shiga. Domin Allah wal afina 'anil nas, Allah mai afuwa ne ga mutane. To, yana daga cikin abin da yake sawa Allah ya maka afuwa shine idan ka shiga hali na larura, na damuwa, na tashin hankali, kai hakuri, sai Allah ya yafe maka. Fa’ida ta 8 shi ne as-sabru alaiha, jarrabawa tana koya mana haƙuri. Duk lokacin da ka samu kanka cikin damuwa, cikin tashin hankali, cikin kaza, cikin kaza, wannan abu zai baka kasancewa Allah ne ya jarraba ka, to bari ka yi haƙuri. To, daga nan sai ya koya ma haƙuri. Wannan kuma haƙurin da za ka yi idan ka haɗu da wani abu na jarrabawa sai ya janyo maka soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala. Domin duk wanda zai yi haƙuri Allah zai so shi, domin yana daga cikin abin da yake sawa Allah ya so mutum shi ne haƙuri. Kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa ba a taɓa ba wani mutum ɗaya wata kyauta daga wajen Allah wacce ta fi alkhairi fiye da haƙuri. Babu wata kyauta da Allah zai baka fiye da haƙuri. To, duk lokacin da Allah ya baka haƙuri akan wani abu da ya same ka, idan kai haƙurin Allah zai so ka. Fa’ida ta 9 shi ne zai iya janyo wa mutum farin ciki saboda wannan abin da zai samu a wajen Allah na haƙuri da yi. Domin wannan hali da ka samu kanka na damuwa, na tashin hankali, zai iya sawa a dalilin wannan abin za ka ji daɗi da walwala. Me yasa za ka ji daɗi? Saboda ka san ana kankare maka zunubanka ne sakamakon wannan halin da kake ciki. Kisa duk wani yanayi da ka samu kanka za a kankare maka kurakuranka a dalilin wannan. To, wannan kaɗai ya nisa mutum ya farin ciki saboda wannan rashin lafiya da yake ciki, wannan hali da ya samu kansa ba zai tafi a banza ba. Akwai wani abu da zai samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Fa’ida ta 10 shi ne haƙuri game da halin da ka samu kanka. Kamar yadda da yawa mara lafiya yakan gode wa likita idan likita ya duba shi, to, haka mara lafiya zai gode wa Allah da Allah ya jarraba shi da wannan larura ɗin. Zai gode wa Allah ne akan halin da ya samu kansa saboda Allah yana sanar da shi. Sannan zai gode wa Allah ne saboda Allah zai kankare masa kurakunansa sakamakon wannan larura. Sannan zai gode wa Allah saboda Allah zai ɗaga shi sakamakon haƙurin da ya yi game da wannan larura da ya samu kansa a ciki. Fa’ida ta 11 shi ne Allah zai kankare maka kurakuranka saboda wannan halin da ka samu kanka na damuwa ko na tashin hankali, sai Allah ya kankare maka kurakuranka. Kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce ba wata masifa da za ta samu mu'mini ko wani damuwa ko tashin hankali. Manzo Allah ya ce hatta kaya da mu'mini zai dan taka ya ji babu daɗi, to, face sai Allah ya kankare masa miyagun ayyukansa sakamakon wannan halin da ya samu kansa. Wannan yake nuna duk wani yanayi da za ka samu kanka na rashin jin daɗi, na damuwa, na talauci, na rashin lafiya, na tashin hankali, ana kankare maka kurakuranka ne sakamakon wannan halin da ka samu kanka, har ka haɗu da Allah ba tare da kana da laifi ko ɗaya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba. Fa’ida ta 12 shi ne haɗuwa da rahamar Allah sakamakon wannan larura da kake ciki. Malamai suka ce duk wanda kaga Allah yana jarrabarsa, to, Allah yana son shi da rahama ne. Duk wanda kaga yana shiga wani irin yanayi na damuwa, to, akwai abin da zai biyo baya na rahama, ko dai a nan duniya ko a lahira, don ya koma ga Allah. Fa’ida ta 13 zai sa mutum ya san kima da daraja da matsayin lafiya. Ba za ka san kima da darajar lafiya ba sai ran da Allah ya jarraba ka rashin lafiya. Duk ran da kake jin labarin wata rashin lafiya, ana baka labari ai tana kaza tana kaza tana kaza, to ba za ka san kimar da lafiyar da Allah ya baka ba, wanda Allah bai jarrabe ka da wannan cutar ba, sai ranar da Allah ya jarrabe ka za ka san lallai lafiya wata aba ce mai daraja da kima. Ga garashin ka ga shiga wani irin yanayi, yana daga cikin abin da mutum zai samu na wannan fa'ida. Fa'ida ta 14 shine abinda Allah ya tanadarwa da masu haƙuri idan sun shiga wani irin yanayi a ranar lahira. Cewa wannan yanayi da kake ciki, ka sani akwai abinda Allah yake aje maka, kuma sai ka koma ga Allah zaka samu wannan abu. Fa'ida ta 15 shine abinda yake tattare da cikin wannan abin na larurar boyayye, zai bi wannan rashin lafiyar taka, ko zai bi wannan talaucin naka, ko wannan damuwar taka, ko zai bi wannan shiga wani irin yanayin, zai bi akwai wani alkhairi da ke karkashin wannan abu ba ka sani ba. Allah ya jarraba ka idan ya ga yanayin haƙurinka, daga baya wannan alkhairin zai fito wanda za ka sha mamaki. Kuma idan muka kalli annabawa irinsu annabi Yusuf misali alayhi salatu wa salam, dubi irin jarrabawa da ya haɗu da shi a rayuwarsa tun yana ɗan ƙarami. Babban jarrabawa shi ne ya haɗu da ƙiyayya ta ‘yan uwa, kuma ‘yan uwan suka yi ƙoƙari su halakar da shi, kuma ƙarshe ya je aka sai da shi a wulaƙanci, ƙarshe ma ya je aka saka shi a cikin prison. Ashe duk akwai wani abu ɓoyayye da Allah yake so ya ɗaga shi, shi ne annabtaka da manzanci da matsayi kuma na duniya, kuma matsayin da zai taimaki al’umma da shi. Shi yasa duk wata jarrabawa da Allah zai maka akwai wani sirri a boye, akwai wani sirri ƙarƙashin wannan jarrabawa, wanda da za ka yi haƙuri ƙarƙashin wannan jarrabawar ba ka san abin da Allah maɗaukin sarki zai mai da kai ba. Shi yasa Allah ya ce fa asa an takrahu shay'a wa yaj'al Allahu fihi na'am.
عَسَىٰ أَن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ.
نعم.
وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ.
نعم.
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ.
نعم.
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ
a wannan ka'ida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, ce sa wannan jarrabawar da Allah ya maka na wani irin yanayi da wani irin hali da ka samu kanka, Allah ya ce fa asa an takrahu shay'a, ne bi za kana ganin wannan wani abin ki ne a tattare da kai ko abin damuwa ne, Allah ya ce huwa khairun lakum, ne bi wannan abin alkhairi ne a gare ka. Wa asa an tuhibbu shay'a, kuma ne bi za ka kana son wani abu, kana son zaman lafiya da walwala, wa huwa sharrun lakum, da bi wannan abun sharri ne a tattare da ku. Idan ka dauki kissar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, lokacin da ya tafiya da matarsa Hajar, ma'ana lokacin da ya tafiya da matarsa Sara, ya je ya haɗu da wani sarki azzalimi lalatacce, wanda ya nemi ya yi amfani da wannan damar ya ci mutuncin iyalansa ya wulaƙanta shi. A zahiri annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam ya damu da yanayin da ya samu kansa na wannan jarrabawa, ashe ƙarƙashin wannan jarrabawar akwai wani abu. Da sarkin nan ya yi yunƙuri ya yi mu'amala da iyalansa, Allah maɗaukakin sarki ya kare ta, abin ya ba wa sarki mamaki. Wannan ya sa sarkin ƙarshe sai wa annabi Ibrahim wani abu, na farko ya sallami ita matar tashi Sara, na biyu kuma ya ba ta wata mata cewa gashi nan ya ba annabi Ibrahim wata yarinya sabu tare da Sara. Wannan yarinya sai ta zama matar annabi Ibrahim, ƙarshe kuma ta haifa masa da annabi Isma'il alayhi salatu wassalam. Wannan yana nuna maka a zahiri abin akwai wani abu na damuwa da tashin hankali, amma a ɓoye akwai wani abu na alkhairi da ɗaukaka ga shi annabi Ibrahim wanda yake a ɓoye. Fa'ida ta 16 daga cikin fa’idodin jarrabawa da Allah ya kai wa ɗan adam, cewa wani lokacin masifu da tashin hankali da larura suna hana ka saɓan Allah. So da yawa inda an baka dama, an baka dukiya mai yawa, an baka cikakkiyar lafiya, an baka iko, an baka matsayi, wani dalilin haka ne yake kangarewa ya saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala. To amma shi yasa Allah ya jarraba ka, ka zama talaka baka da komai, barantana ka zama lalatacce.
sannan ka zama kana da larura, baka zama mai cikakkiyar lafiya ba, balle ka zama wani dan ta'adda ko wani azzalimi ko wani matuci, sai Allah ya barka a haka. Wani lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba ka da wani abu, yana iya zama alkhairi a gare ka, wanda wannan abin ya zama ya tauye ka ta wayar da ba za ka iya wani abu wanda bai kamata ba. Shi yasa idan muka kalli irin su manyan kasmana babban kafirin da annabi Ibrahim ya zamani da shi, da ba dan wala Allah wannan mulki da iko da Allah ya bashi ba, da bai zama haka ba. Haka idan ka kalli Fir'auna, da ba dan dukiya da mulki da Allah ya ba Fir'auna ba, da bai isa fito ya buka baki ya ce ana rabbukumul a'la ba. To shi yasa wani lokacin jarrabawa da Allah madaukakin sarki zai baka ta rashin lafiya ko ta damuwa ko ta tashin hankali ko rasa wani matsayi ne, bi alkhairi ne a gare ka, ta yadda da ka samu wannan matsayin ko da ka samu wannan arzikin ko da ka taka wannan matakin ne, bi da ba sa abin da za ka yi ba. Shi yasa yadda Allah madaukakin sarki ya baka cikin rauni, ya baka cikin talauci, ya barka da larura ta rashin lafiya, da yin hakan shine yafi zama alkhairi a gare ka, kuma shine yafi zama jin dadinka da zaman lafiya da aidacin wato abinda ya shafi wala a cikin rayuwarka. Wannan shine abinda malamai suke cewa. To wannan yana daga cikin fa'idojin da suke kunshi akan wata jarrabawa ko wata rashin lafiya ko wani aidacin wato damuwa da Allah yakan jarraba mutane da shi. Kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mazala ta yubtala ar-rajulu ala qadri dinihi, ana jarraba mutum ne gwargwadon addininsa. Fa in kana salba, idan addin fa in kana salban fi dinihi, idan ya zama yana da ruku akan addininsa, yana tsayawa akan gaskiya, yana tsayawa akan sunna, yana yin abin da yake shine daidai, mazala ta shubtida fi bala'i, sai a tsananta masa akan wannan jarrabawa, akan wannan bala'i, akan wannan tashin hankali. Amma idan ya zama yana yin sakwasakwa a cikin addininsa, sai kaga yana samun sauki akan wannan jarrabawa. Wannan su ne kaɗan daga cikin fa'idoji na aidashin wato jarrabawa da Allah maɗaukakin sarki yakan jarrabu bawa da shi. To sai Allah ya ce wa bashiris sabirina, kai wa masu haƙuri albishir. Malamai suka ce abinda ake nufi da albishir shine ka ba mutum labarin wani abu da zai faranta masa, farin cikin da zai dawwama a ciki idan ya tafi a haka. Shine kamar a baka labarin aljanna, aljanna ni'ima ce wanda in ka same ta zaka dawo a cikin wannan ni'ima din. Ko a baka labari wani abu da Allah madaukakin sarki yayi alƙawari zai maka na ni'ima wanda zai faranta maka rai, wannan shine bishara. Mazallaci Allah ya ce aiwa masu haƙuri albishir. Jiya mun yi bayani abinda ake nufi da haƙuri da rabe-raben haƙuri da abin da ya shafi haƙuri. Malamai suna cewa shi mutum mai haƙuri ko kuma duk mutumin da zai haƙuri akan wani abu da zai same shi, to yana da wata karama, yana da wata ɗaukaka, yana da wani girma, yana da wani matsayi guda takwas a wajen Allah subhanahu wataala. Duk mutumin da zai zama yana da haƙuri, to zai samu wata karama da wani girma da mutuntawa har guda takwas a wajen Allah subhanahu wataala. Karama ta farko ko matsayi na farko da zai samu a wajen Allah shine zai samu soyayyar Allah, domin wallahu yuhibbu sabirin, Allah yana son masu haƙuri. Kaga abinda zaka samu abu na farko shine zaka samu soyayya a wajen Allah, abu na biyu zai samu taimakon Allah. Duk lokacin da zaka zama mai haƙuri, to Allah zai taimake ka akan dukkanin al'amura. Kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah ya ga wani sahabi yace al-ashad, kana da waɗansu ɗabi'u guda biyu wanda Allah da manzon Allah suna son su. Yace ya rasulullah, waɗanne ne? Yace waɗannan ɗabi'u su ne juriya da dauriya da bin abubuwa a hankali a hankali, ma'ana al-hilm wal ana. Shi yasa duk mutumin da zai yi haƙuri a rayuwarsa to zai samu nasara. Amma idan ka ce ba za ka yi haƙuri ba, to kullum kana tare da matsala a cikin rayuwarka. Shi yasa dole ne ka zama mai haƙuri, wannan abu ne wanda za ka samu a wajen Allah. Abu na uku da za ka samu a wajen Allah subhanahu wataala, idan ka zama mai haƙuri, Allah zai baka wani matsayi a gidan aljanna. Allah zai baka wani katafaren gidaje a cikin aljanna. Allah ya ce yuzawna ghurfata bima sabaru, za a yi musu saƙayya da waɗansu manya-manyan ɗakuna a gidan aljanna sakamakon haƙurin da suka yi. Kenan haƙuri wani abu ne da zai sa mutum ya samu aljanna, ya samu rahamar Allah subhanahu wataala. Abu na huɗu daga cikin abinda mai hakuri zai samu shine zai samu ladar da ba ta yakewa a wajen Allah, ladar da ba wanda ya san adadin ta Allah subhanahu wataala, kamar da Allah ya ce inna ma yufassaduna to ina gani za mu dan dakata saboda mun yi baki malam Abubakar gida da zai gabatar da su insha Allah ta'ala.
Alhamdulillahi ala kulli hal an wa ma sa'arka wa yadda mutane
ne shi kace
na ta gani ne ba ta samu ya samu shi ya bai shi ruwan dunya da dara alai har mun da
inci
ya ta da wannan nan gurin saboda ta ba shi da akwai ma na shi na aji dakta salatu suna ta da wannan gurin da su alai na kai da kuma shugaban malamai na da shugaban da shi shugaban malamai a ranar malar ta yi kullum suna da kuma shugaban malamai na fasarar gamin alhajin malar mafakar ta musamman da kuma alkali bayan musa shugaban matasai kuma dan kuwa kina hudu ne da kuma dai sauransu shi shugaban wato kungiya na ɓangaren jossi a jiharar musa za mu kai shi gaban rasu ke bayani na kungiyar yara ta samun karsan wanda shekaru ne kuma karsan yara ne a barka za su bayani a kaici wanda zai wuce wani insha Allah ku yau dai sauraron da kuma ta jiya kuma ita sauransu malamin da lokaci ba zai bada bane shi ta kuwa da kuma ina kuma ta jiya na ga shi da tsaya ga hakaci ma radio tunda duk mun ta da sanin nan magana ina ce bi ko ya bayan da za mu da lokaci ne musamman dai muna an kira shugaban da sauran dokata muna fatan an tsaye da wannan tsara a wannan tsanci muna gurbatun Allah da aka ku zai sha kai a raina wannan da kuma nan dai ne wannan da ba shi da wannan ko ne wannan da shi ke wa
a fara sarko kaman shi mun tace da ke ya ku yi sarar da sunan Allah ya tsara ka shi ne ya yi ko kuma ku
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه السلام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
الحمد لله اللهم أنت ربي لك جميل الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نونا غوديا نادى الله سبحانه وتعالى يرونا منا يمنشي من رانا غوم شاشي بدرجه رمضان وان يجي الله يقدرتا ya kawo mu don mu ziyarci yan uwanmu. To a kan bayani na gabatarwa da aka yi aka ce baki, to lallai ba baki ba ne, yan gida ne suka zo gida don ganin yan uwansu. To muna fata Allah Ubangiji ya sa mana a mizanin lada, Allah kuma ya tsebe mana jijjuna a zukatanmu, Allah ya karfafa ɗaukun zumunci a tsakaninmu, Allah Ubangiji ya tabbatar da wannan ƴan'uwantaka har aljanna firdaus. Lallai shi cikin shirin shaitan ne da ya sa har yanzu da zan ce da muna ƙyaman juna. to amma Allah bisa ga dashi rahama ya magance mana wannan al'amarin. To muna fatan Allah Ubangiji ya kara sa mana fahimtar juna, mu san cewa wannan al'amarin muna yin shi don Allah ne, kuma muna neman sakamako na Ubangiji ba don mu faranta ma kowa rai ba ne. Allah Ubangiji ya sa kuma duk abin da za mu yi shi mu yi shi bisa ikhlasi. To kuma ina yi wa malam mai tafsiri da Allah rahama shi maraba da zuwa jihar Niger kuma a cikin garin Minna, muna mashi fatan alkhairi. Karatuntukan da ya karanta Allah ya sa su yi tasiri a zukatanmu baki ɗaya. Allah Ubangiji ya kuma sa yanda ya zo ya same mu lafiya, Allah ya mai da su gidajensu lafiya. Allah Ubangiji wasu karanci da zai yi karo da shi daga hannun jama'anmu, muna roƙon malam zai yi haƙuri ba da gangan ba ne, karanci ne irin na ɗan adam, azizanci ne irin na ɗan adam. To muna roƙon Allah zai dubi abun da zukatan alkhairi ya kuma yafe kurakuran da ya gani an yi mashi na wajen abin mu'amala ba da so ba ne. Kuma muna fatan wannan zuwan malam Allah ya sa buɗi ne na farko na alkhairan da za su shigo mana da mu da shi baki ɗaya. Kada cika mu da abinan bayani. To akwai wani abu da yake damunmu kuma ya sa har abokanan zamanmu wanda ba addininmu ba har suna ganin kasawanmu suna jefa rauni zuwa gare mu. To ba wani abu bane ya jawo shirinmu ne da dama za a yi wani abu sai mu ce mu ne masu son zaman lafiya. To su ba su son zaman lafiya ne, sai da ga mummunan haƙura da abin muna ji muna gani abin da zai cuce mu har ya kai ga musulunci sai a yi shiru. To gaskiya lokaci ya kai da za mu a kowane lokaci mu zan kan mai da martani duk abin da aka yi wa musulunci. A rubuce ne a bayanin ne ga 'yan jarida. To mu yi kokari ko mu yi a cikin jam'u ko kuma a ɗaiɗaikunmu mu yi kokari cewa lallai ba mu yi shiru ba. In ba shirunmu ba har za a kai yau maƙotanmu suna yi a boye ya kai yanzu suna hili. Suna yi a hili kuma har ma suna tole mana idanu. To gaskiya ya kamata wannan siyasar tumakai mai santa da shi. Tumakai ne suke wani irin siyasa na yin shiru ko da kura ta shigo cikin garkensu sai ta ce mu karɓi wannan kuran da idanu mu yi shiru. To amma kaga akuya ita tun daga nesa za ka ji tana ɗi. Tana har a ku samu gudumawa. To mu gaskiya mu daina cin kashin ya kai da ya kai. Akwai wasu abubuwa da suke so su kunno kai a wannan jiha, muna roƙon Allah ya yi mana maganin shi. Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah kuma ya ƙara sa mana soyayyar juna. Shugabanninmu kuma muna roƙon Allah, Allah ya iya musu, Allah ya ba su iko su yi mana adalci. Inda suke samun kuskure muna roƙon Allah ya dafa musu ya kare su daga kurakuren. Allah ya ba mu iko kowa mu yi musu da'a tsakaninmu da Allah, da'a na addini. Allah ya taimake mu. Muna da bayanin cewa akwai ƙoƙarin da ake yi na ganin cewa an tallafa ma marayu. To wannan ba ƙaramin aiki ba ne, yana gare mu dukkanmu. To kuma muna roƙon Allah kada wannan abun ya kasance lokacin watan Ramadan ne kawai muke wannan abu. Ya kamata in ba za mu yi shi a kowane wata uku uku ba, aƙalla a shekara mu samu lokaci biyu da lokacin Ramadan da kuma lokacin da ake ganin ya dace a tara marayu nan a yi musu abin da ya kamata a yi musu. muna roƙon Allah zai sa mu tabbata wannan al'amarin kan mu tsaya da shi ga watan Ramadan kawai. Mu a namu ƙoƙarin cikarin jiya muka samu bayanin cewa har ko soma yin wannan aiki da muka ce to ya kamata mu ma ko ne ƙarancin abu mu ba da namu sallar biyu. Allah Ubangiji ya sa kuma ya amfani marayu din. Mun zo da turaɓe guda 30 wanda za a samu a raba ma marayun nan. Allah ya saka muku da alkhairi. Mun gode, mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Allahu akbar. Allah ya saka da alkhairi. Allah kuma ya rubuta Allah da mina aljanna. Lokacin da ke bayani nan da sai sun shigo da shi ke nan ga kafin. Sannan kuma wani bawan Allah ya hanzarta mu wa cewa Allah ka ji kuwa sun aba mu rayu. Bayan da ya bayani mun a cewa kai mun sai ka da wasu hanta a karba mu rayu. Ni ba ji ko hamsa sun so biyu yake ba shi hawa mun ce a fara ya kuma tuka a ruwan. Ka ji ko dai a hannuna insha Allah wa ta na rayu ne. Allah ya saka mu kai zan ba shi ma da jawabi na godiya da mana barka insha Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بعد هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلكو من أبوتي الله سبحانه وتعالى لألّا يأذر تعبد زيارة waɗannan manya-manyan malamai, manya-manyan shugabanni, jagorori a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan jihar Niger gaba ɗaya a wannan majalisi namu na tafsirin Al-Qur'ani. Wannan ziyara ce da ta zo daidai da lokacinta, musamman gare mu baƙi waɗanda muka shigo ba mu daɗe da shigowa ba. Wannan ziyarar ta zama mana ƙarfafawa da kuma goyon baya da nasiha da shawarwari akan abinda shugaba ya gabatar. Mun ji daɗi kuma mun gode wa Allah akan wannan. Abu na biyu, gaskiya ne dai tun da na shigo garin nan ba wani abu da ya faranta min rai fiye da wannan abin. Wannan ziyara ne dai ta faranta min rai sosai, saboda ziyara ce ta ƴan kwantaka. Kuma ni ina daga cikin waɗanda na muka daɗe muna kira a dinga samun irin wannan ziyarar din a gurare da dama. Amma ni dai tun da nake tafsiri, ake tura na tafsiri, kamar yadda na faɗa na je jihohi sun kai 7-9, amma ban taɓa zuwa jihar da na je na ga irin wannan ziyarar ba, in ba a nan Niger ba, kuma in ba a yau ba, kuma in ba a cikin garin Minna ba. Wanda yake nuna maka lallai ahlus sunnah na Niger kansu a haɗe yake, kuma duk inda aka samu haɗin kai a cikin sunna to magana bid'a a wannan jihar kuma sai dai Allah ya kiyaye. Ko maganan shirka, ko maganan tsafi, ko sabuwar da suke ba daidai ba. To da haka gaskiya mun ji daɗin wannan ziyarar, muna fatan Allah ya sanya albarka a cikinta, kuma Allah ya bada ladan ziyara. Abinda Allah madaukakin sarki yake bayarwa game da wanda ya ziyarci ƴan uwansa saboda Allah, Allah madaukakin sarki ya ba ku. Allah ya haɗa mu a cikin ladan wannan ziyara. Kuma ziyara ce ta ƴan uwantaka, ba ziyara ba ce ta baki. Ziyara ce ta ƴan gida suka zo gurin kuma ƴan uwansu. Muna fatan insha Allahu ta'ala wata rana za a dawo a haɗe da izinin Allah. Kamar yadda ake a bayan Allah ya da. Wani nau'i ne na jarrabawa, nau'i ne na shaitan, amma komai yana da lokaci insha Allah. Abinda dai ake so shine a yi dan Allah. In an yi dan Allah za a samu nasara insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah ya ƙara mana ikhlasi, kuma ya sanya wannan aikin muna yi ne saboda shi. Kuma Allah madaukakin sarki ya karɓa mana, mu dai mun ji daɗi ƙwarai da gaske. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa albarka. Kuma ga wani tagomashi da aka bayar na gudunmuwa game da marayu, wannan yake nuna maka ba baƙi ba ne, saboda suna sane da abin da ake gudanarwa. Da wal Allah baƙi ne, da ba za su san me ake halin da ake ciki ba, amma kasance sun san halin da ake ciki har suka shigo da gudunmuwarsu. Kaga wannan ya nuna kenan duk tare ake gaba ɗaya. Ubangiji Allah ya sa a cikin mizani na lada, kuma Allah ya sa a cikin, Allah ya sa albarka a cikin wannan ziyara. Allah madaukakin sarki ya kai ya mai da ku lafiya. Allah ya gafarta mana kurakuranmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To alhamdulillah Allah saka alkhairi wannan da aka wada bana sun shiga ta Abdul Qadir Khan Kadawi shine sakatar da karfa bi mun asa wannan dunya da albarka kuma shine mujibban dawar wajen garin Sanaya ta wannan kafa ta mun albarka kuma gashi shi ke da shi a wannan shekara shi ne dole shekara mai wani gaskiya jahohi jahohi ke zuwa wannan shekara aka wannan shi ne farko kuma Allah ta karfeni yana tsara wannan gaskiya ga mutane a duwan kai Allah ya haɗa mu da mutane nan kuma kuma da kuma idan mara yule da sanan an kawo sai za mu rubuta su da ta bayani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Zamu da sarki. Zamu da sarki. Zamu da sarki. Zamu da sarki. Allah wannan ce da wannan Allah ta shiga ya da wannan Allah barakallahu fi ma Allah ya sa albarka. Allah ya sa albarka. Allah ya sa albarka. Allah ya sa albarka. Barakallahu fi ma Allah ya sa albarka. Barakallahu fi ma Allah ya sa albarka. 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 Za mu ci gaba da karatun mu kuma za mu ci gaba amma Allah za mu ƙara sa za mu ci gaba insha Allah hadi hadi بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muna da sauran mintuna za mu dora daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala, kuma wannan zai ba mu dama mu karasa abinda muke bayani a kansa daga cikin fa'idojin haƙuri. Muka ce haƙuri yana sa mutum ya samu aljanna, kuma inda Allah madaukakin sarki ya mana bayani al-rama ya karanto mana in zauna gurfata bima sabaru, cewa ana yi wa masu haƙuri sakayya da gidan aljanna sakamakon haƙurinsu. Sannan abu na hudu, masu haƙuri suna samun gwaggwaɓar lada a wajen Allah subhanahu wata'ala, wadda wannan ladar ba ta da iyaka. Abu na gaba, na biyar, masu haƙuri suna da albishir kullum daga Ubangijinsu. Duk lokacin da ka yi haƙuri akan wani abu da yake samunka, to kullum kana cikin samun albishir na samun rahama da gafara a wajen Allah subhanahu wata'ala. Waɗannan su ne fa’idojin da mai haƙuri zai samu. Fa’ida ta ƙarshe shi ne mai haƙuri kullum yana tare da mala’iku, kuma mala’ikun nan kullum suna gaishe shi. Kamar yadda Allah ya ba mu labari, wal mala’ikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum. Suna shigowa gurinsu suna cewa aminci ya tabbata a gare ku sakamakon haƙurin da kuka yi. Kaga mala’iku suna masu haƙuri, sallama suna ainihin wato gaishe su. Sannan akwai kyakkyawan sakamako da Allah madaukakin sarki zai musu. To a takaice wannan su ne fa’idojin haƙuri. To yana daga cikin abubuwan da yake samun mutum na damuwa ko na tashin hankali, malamai suka ce ba sa wuce abubuwa kamar guda uku ko hudu. Har malamai suka yi saɓani, wai da rasa iyaye da rasa ‘ya’ya wanne ne ya fi sa mutum cikin damuwa? Waɗansu malaman suka ce rasa ‘ya’ya an fi shiga damuwa fiye da rasa iyaye. Wasu malaman suka ce a rasa iyaye an fi damuwa fiye da rasa ainihin wato ‘ya’ya. Suka ce abinda ya sa aka ce rasa ‘ya’ya an fi shiga damuwa, saboda ɗa shi ne wanda kake tunanin za ka bar shi, zai maka addu’a, zai aiki na gari ya je gare ka, zai maka wakafi, zai maka sadaka jariya. Sannan ɗa shi ne wanda kake tunanin zai iya taimakonka a rayuwa nan gaba. amma shi mahaifi kai zaka yi masa addu'a sai zaka taimake shi shi yasa suke cewa ka samu wanda zai maka addu'a ya taimake ka da kuma kai wanda zaka yi wa addu'a ka taimake shi wanda yafi suka ce ai wanda zai maka addu'a shi yafi sannan kuma suna cewa shi mahaifi wala Allah ya riga ya yi shekaru masu yawa wani ma har ya kai yanayin da ba zai iya komai ba to shi ko ɗanka yanzu ya taso kuma kana buƙatar ka bar zuriya ka bar baya to gwara a ce ya fi sauki rasa mahaifi fiye da rasa ɗa haka dai wasu malamai suka yi ta bayani to amma dai hadisai sun fi nunawa a kan cewa kamar rasa ɗa ya fi ɗaci ya fi zafi shi yasa hadisan da suka zo a kan falalar wanda ya rasa ɗansa ko falalar wanda ya rasa ƴaƴansa wannan hadisan suna da yawa hadisi na farko Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abu Huraira Allah ya kare ta gare shi Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki yana cewa wannan shi ake kira hadisul qudus Allah ya ce mali abdul mu'min indi jaza ai ba wani sakamako na bawa a wajena idza qabtu safiyahu min ahli ad-dunya idan na karbi wani masoyin sa a duniya malamai suka ce masoyi anan ana nufin da shine azubarku sai dan uwa ko iyaye yace ba wani sakamako da zan yi wa mu'mini a wajena wanda idan na karbi dan uwansa sakamakon da zan yi masa yace sun mahtasabahu sannan yayi hakuri ya sa tsammani zai samu lada akan wannan masoyin sa da na karba din manzo Allah ya ce illal janna Allah ya ce face sai na bashi gidan aljanna
Allahu akbar
Allah ya ce mafi sakarin abin da zan yi wa mutumin da na karbi dansa wanda yake masoyinsa ne yayi hakuri Allah ya ce sakamakon da zan yi masa shi ne gidan aljanna wannan yake nuna rabuwa da da akwai tashin hankali akwai damuwa kware da gaske to amma idan kai hakuri Allah zai maka sakayya da gidan aljanna sakamakon wannan dan naka da ka rasa haka Imam Ahmad ya fitar da wani hadisi da sanadi Hassan daga wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa yuqalu lil wulidat yawm al qiyama za a ce da yara kanana ranar tashin al qiyama udkhulul janna a ce da su wanda ku shiga al janna fa yaqulun sai yara su ce ya rab hatta yadkhula aba'una wa ummahatuna
Allahu
akbar Allah ba za mu shiga al janna ba sai iyayenmu maza da mata sun fara shiga haka za su ce Allah ranar tashin al qiyama fa ya'tun sai yaran nan su zo wajen Allah fa yaqulu Allahu azza wa jal sai Allah ya tambaye su yace mali arahu mali arahu muhbamatin ya na gansu haka sun ki shiga ya na gansu sun ki shiga me ya faru ne wayaran da nace ku shiga aljanna me yasa ba su shiga ba udkhulul janna sai Allah ya kare cewa ku sauye ku shiga aljanna mana fa yaqulun sai yaran su zake cewa ya rab hatta yadkhula ababuna wa ummahatuna Allah mu fada ba za mu shiga ba har sai iyayenmu maza da mata sun shiga aljanna fa yaqulu sai Allah madaukakin sarki ya ce to udkhulul jannata antum wa ababukum to ku je ku shiga aljanna ku da iyayen ku an ba ku gaba daya kaga wanda shine sakamakon wanda ya rasa sa in yana karami cewa dan sa zai cece shi da iznin Allah subhanahu wataala haka Imam Muslim ya saki fitar da wani hadisi hadisin Abu Huraira Allah ya kare yadda gare shi Abu Huraira ce wata rana wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wani yaron ta karami wata ruwaya ta zo da yaron ta guda biyu ta ce ya nabi Allah ud'u Allah ala manzon Allah ga yaro nan na zo da shi kai masa addu'a kai masa addu'a malamai suka ce hikimar da yasa ta zo gurin manzon Allah ta ce manzon Allah yayi masa addu'a saboda yaron ya rayu a wata ruwar manzon Allah kai masa addu'a dan ya rayu kuma ya girma saboda dalilin da yasa ta nemi wannan addu'a sai ta ce falaqad dafantu thalathatan tace manzon Allah yara uku na binne wannan kuma shine na hudu gashi dan karami manzon Allah kai mun addu'a yaron nan dawai girma mana dan ya taimake ni a rayuwa to na binne yara uku qala sai manzon Allah ce dafantu thalatha yara uku kika binne qalat na'am tace eh ya rasulullah yara na uku suka rasu na binne su sai manzon Allah ya ce laqad ihtabartu bi hidarin shadidin min an-nar
Allahu
haqiqa kin samu tsaro da kawo daga wutar jahannama hakika kin samu abin da zai hana ki shiga wutar jahannama tunda kika rasa yaranki guda uku. Wannan yake nuna kenan a ce in ka rasa yaranka biyu uku zaka ji ba dadi, amma in kai hakuri sakamakon ka gidan aljanna. Hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar da Imam al-Bukhari da Muslim ya fitadda hadisi daga Abu Huraira wanda yake fassara mana wannan hadisi. Maza Allah ya ce la yamutu li muslim salatatan min al-walad. Maza Allah ya ce ba yanda za a yi mutum musulmi ƴaƴansa uku su rasu fayyada jannar kuma ya shiga wuta, ba zai yi ba. Ba yanda za a yi ƴaƴanka uku su mutu kana mumini musulmi a ce ka shiga wuta, wannan ba zai yi ba. Ya ce illa tahillatal qasam, sai dai warwarar rantsuwa. Me ake da warwarar rantsuwa? Allah ya riga ya yi alkawari wa in minkum illa wariduha, kowa sai ya wuce ta kan sirati, kuma sirati wata gada ce akan jahannama. To sai mai wannan siratin da za su wuce su san cewa sun wuce ta saman wuta, amma ba za su shiga wuta ba. Wannan shi ne kawai iya abin da za su yi, a ce sun wuce sirati ta kan wuta, amma su da ganin wuta har abada matuƙar suka rasa yaransu guda uku. Saboda sun rasa masoya, sun rasa abin ƙauna, sun rasa abin da zai sa su shiga damuwa. Shi yasa Allah madaukakin sarki zai musu irin wannan sakayya. Haka Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi, hadisin Anas bin Malik, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minan nasi min muslim, babu wani musulmi a cikin mutane, yutawaffa lahu thalath, wanda ƴaƴansa guda uku za su rasu, lam yablugh al-hizb, yaran da ba su isa mafarki ba, yaran da ba su balaga ba, illa adkhalahu Allahu aljannata bi fadli rahmatihi iyyahu, fati sai Allah ya shigar da su aljanna sakamakon falalar da Allah madaukakin sarki zai musu, sakamakon falalar da Allah zai maka da rahamarsa, Allah zai shigar da kai aljanna. Me yasa? Saboda ka rasa ƴaƴanka guda uku. Wanda yake nuna kenan ashe rasa yara, ka rasa ƴaƴanka akwai damuwa, amma idan kai hakuri sosai jarrabawa ce, sakamakon ka shine aljanna. Haka Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kare ta gare shi. Abu Sa'id al-Khudri ya ce wata rana wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya Rasulullah, zahaba ar-rijalu bi hadithi, maza Allah mutane sun maza sun tafi suna ta kwashe ilimin hadisin ka, suna ta karatu a gurinka, amma mu mata muna nan ba ma samun damar karatu ya manzon Allah. Faja'allana min nafsika yawma, manzo Allah ka sanya mana wata rana taka ta kanka, ranar da baka komai, mu rinka zuwa gurinka mu ma kana karantar da mu hadisi. Na'atika bihi tu'allimuna, wanda za mu rinka zuwa kana karantar da mu, mimma 'allamaka Allah, cikin abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da kai. Shikenan sai manzo Allah ya ba su appointment, yace ijtama'na fi yawmi kaza wa kaza, ku je ku duk ranar kaza ku dinga haduwa zan rinka karantar da ku. Shikenan wata rana suka hadu fa jama'a, fa tahunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haka manzon Allah ya tashi yaje ya same su, da manzon Allah ya same su, fa allamahunna mimma allamahu Allah, manzon Allah ya karantar da su, ya koya musu abinda Allah ya koya masa. Daga cikin abinda manzon Allah ya koya musu, manzon Allah ya ce da su ma min kunna min imra'atin, babu wata mace daga cikin ku, tuqaddimu bayna yadayha min waladiha salama, a samu yara uku sun gabace ta sun rasu, ƴaƴanta uku sun rasu sun fata a raye, illa kanu laha hijaban minan nar, face sai waɗannan yaran sun zame mata shamaki daga wutar jahannama. To ba wata mace wanda za ta rasa ƴaƴa guda uku ta yi hakuri, face sai waɗannan yaran sun zame mata shamaki daga wutar jahannama. Fa qalat imra'atun, nan take sai wata mace ta miƙe ta ce ya rasulullah wasnaini, manzon Allah har yara biyu ma in ka rasa za ka samu aljanna, za su zame maka shabaki daga wata jahannama. Manzon Allah ya ce wasnaini wasnaini wasnaini, manzon Allah ya ce har ko yara biyu ne, ko yara biyu ne, ko yara biyu ne. Wal Allah da wata ta ce manzon Allah ko ɗaya ne, sai da manzon Allah ya ce ko ɗaya ne, manzon Allah ya ce ko biyu ne. So da haka duk mutumin da ya rasa ƴaƴansa guda biyu, namiji ko mace ko mata ko maza, in ya yi hakuri ya maida al'amuransa zuwa ga Allah, wannan za su zame masa shamaki a wajen Allah ranar tashin alƙiyama. Shi yasa kowa ya san rasuwar ɗa akwai tashin hankali, akwai damuwa, ba za ka sani ba sai ran da ka rasa ɗanka. kuma musamman a ce dan nan naka kunshi a kuda shi kuma ya fara girma kuma har kana da wani tunani na musamman akan shi to nan ne zaka shiga damuwa duk wanda ya san duk wanda ya rasa ya zai sayi rubuta muna yi musu addu'a ubangiji Allah ya cika su wanda suka rasu Allah ya gafarta musu ni na shiga wannan jarabawa gaskiya a shekarar bara na rasa yaya na biyu din maza kuma ɗayan shi ne babba ɗayan kuma shi ne na uku amma a shekara ɗaya na rasa su kaga wannan na shiga ba daɗi amma da izinin Allah haƙurin da na tabbata Allah ne mun sa kai da aljanna to da ka duk wani wanda ya rasa ƴaƴansa biyu ko uku inda ya yi haƙuri ya mai da al'amari zuwa ga Allah da izinin Allah Allah maɗaukakin sarki zai ba shi gidan aljanna to haka haƙuri yake shi yasa Allah ya ce wa bashirir sabirin kai wa masu haƙuri bishara alladheena idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un su ne waɗanda idan masifa ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mana inna lillahi mu mulki ne na Allah Allah ne yake mallakar mu Allah ne yake halicce mu Allah ne yake gudanar da al'amuran mu wa inna ilaihi raji'un kuma mu zuwa ga Allah madaukakin sarki za mu koma ta Allah ta ulaiika alaihim salawatu min rabbihim waɗannan suna da wani yabo daga ubangijin su wa rahama da kuma rahama wa ulaiika humul muhtadun waɗannan sune shiryayyu malamai suka ce abinda ake nufi ana Umar dan Khattab Allah ya kare ta gare shi yake tuwa ni'mal idlal wa ni'mal adawa ma'ana madalla da madaidaita guda biyu madalla da doriya da Allah ya dora sani ban mu a gurin mu akwai abinda muke kira doriya shine bayan Allah ya sa kai goma ka samu kaman dami 100 sai kuma ka samu dan karibi wanda bai kai wannan dabbunan ba sai a ce wannan doriya ce riba ce wani ƙari ne aka samu to in muka kalli wannan ayar Allah ya ce ulaiika alaihim salawatun min rabbihim sai Allah ya madaukin sarki ya ce wa rahma farko ka ce inna lillahi to wannan inna lillahi da ka ce ta yi daidai da salawatun min rabbihim lokacin da kace mu na Allah ne ga Allah ne ya halicce mu Allah ne yake mallakar mu to zaka samu wani yabo na musamman a wajen Allah idan kace wa inna ilaihi raji'una to nan kuma zaka samu rahama daga wajen Allah shine salawat da wanda yace inna lillahi rahama da wanda yace wa inna ilaihi raji'una to mu huta mun ba wannan doriya ce Allah ya baka shine dan doriya kaman zaki ne ka sanya masa mangala nan gefe daya jarkar ruwa daya jarkar ruwa sai ka dora wani kuma daya a sama ko kuma nan bangaren dami daya nan bangaren dami daya sai ka dora wani kuma a sama to haka ne in ka ce inna lillahi sai Allah ya yabe ka a wajen mala'iku idan ka ce wa inna ilaihi raji'una sai Allah ya maka rahama sai kuma Allah ya kara dora maka wani abu shine wa ulaiika humul muttaquna mana kana daga cikin waɗanda aka shiryar da su wanda Allah zai dora ka zuwa ga hanya madaidaiciya wanda Allah madaukakin sarki zai iya aida su wato taimakon ka a rayuwa kuma ya sanya albarka a cikin rayuwarka to wannan shine karshen waɗannan ayoyi waɗanda suke mana bayani akan muhimmancin hakuri a rayuwa da kuma irin abin da mutum zai samu yayin da ya samu kansa a cikin wata jarrabawa duk wata jarrabawa da zaka samu kai hakuri kuma dama a rayuwarka dole ne ka haɗu da jarrabawa rayuwar haka take duk wanda yake tunanin zai dawoma akan wani hali daya wallahi na bata kansa lokaci idan yanzu kana cikin jin daɗi da walwala da arziki idan wai kana tunanin zaka mutu a haka kana bata kanka lokaci haka yanzu idan kana cikin damuwa da tashin hankali da rashin lafiya da talauci idan kana tunanin zaka dawoma haka shi ma kana bata kanka lokaci rayuwar Allah ya tsara ta da juyawa take yi yawmun laka wa yawmun alayka wata rana kana cikin jin dadi ka sani za ta juya sai ka zama cikin shiri wata rana kana cikin damuwa ka sani za ta juya ka zama cikin shiri shi yasa duk halin da kake ciki ka zama cikin shiri idan kana cikin arziki da walwala da lafiya da jin dadi kullun ka kwana da shirin wata rana fa za ta juya maka wata rana zaka waye gari ba arziki wata rana zaka tashi ba lafiya wata rana zaka tashi da matsala to sai ka fara tunani da tanadi yaya za ka idan ka samu wata matsala haka yanzu idan kana cikin rashin lafiya da talauci da damuwa shi ma ka zama cikin shiri wata rana za ta juya ka samu matsayi ka samu mulki ka ji daɗi ka huta rayuwar za ta iya zama maka haka sannan duk yadda rayuwa ta juya baka jarrabawa ce idan jin daɗin ne jarrabawa ce idan rashin jin dadin ne jarrabawa ce shi yasa a kowane lokaci kake cika tsoron Allah malamai suke cewa abinda yake wahalar da mu shine abinda malamai suke kira as-sabatu alal mabda mutum ya tabbata akan imani a kowane irin yanayi yake ciki wannan shine abin da ya wahala yawanci dan adam yana da yawan cancantawa zaka samu wani mutum mai kirki ne mai addini ne saboda wani ne da yake ciki amma wallahi wani rayuwar tana juyawa sai ga shi ma ya juya sai kai ta mamaki dawa da baka zane dawa da kaza ne wani kuma yana cikin damuwa da tashin hankali da talauci mutum mai kirki amma yana samu matsayi ko arziki sai ga ya lalace to wannan shine matsala as-sabatu alal mabda ka tabbata akan imani a kowane ne rayuwa ta juya maka kuma ka sani ka sa a zuciyarka rayuwar dole za ta juya maka ce sa kai shiri kai tanadi duk yanda ta juyo maka to ka tsaya ka rike Allah ya zama kana tare da Allah ko yaushe to Allah madaukakin sarki zai taimake ka kuma ka sani babu wani hali da zaka dawama dawamul hali min al mahal duk wanda shi isfabana duk wani irin yanayi da kake ci ba zai tabbata ba wallahi sai ya canja sai ya juya to da haka dole ne mu hakuri da yanayin yanda muka samu kanmu a rayuwa to waɗannan falala da wannan baiwa da wannan daraja da wannan aljanna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbata mana in Allah ya idan muka yi hakuri za mu sami su amma idan aka kasa hakuri to ba za a samu waɗannan abubuwa ba Allah madaukakin sarki ya mana jagora abu na ƙarshe bayan Allah muna ganin yanda ake tallafawa marayu marayun nan ba ci gaba da tallafa musu kamar yanda na faɗa a farko mu ma ba za mu ban marayun nan in dai kana so zuriyarka ta yaɗu ta albarka to kai ma sai ka bar baya dole sai ka bar wani ko da baka bar maraya ba to zaka bar jika maraya amma dole sai ka mutu ka bar ƴaƴanka ko jikokinka to kai tunani ran da ka koma ga Allah ka bar kananan yara kai ma kana buƙatar a samu wanda zai kula da su to idan kana tunanin wanda zai kula da su to in ka kula da na wasu Allah zai kula da naka shi yasa yana daga cikin kulawa da marayu mu taimaki bayan Allah nan mu gadanta su mu sa su fita daga cikin wannan irin yanayi mu sa su ji kamar su ma suna da iyaye abinda ƴaƴanmu za su sa da wannan sallah ne kokari su ma su sa abinda ƴaƴanmu za su ci da wannan azumi ne kokari shi su ma su ci yanayin walwala da jin dadin da za su shiga da ƴaƴanmu za su shiga ne kokari su ma su shiga irin wannan yanayi saboda su sun rasa wanda za su taro suna baba sun rasa wanda za su kwanta a kan cinya su a matsayin uba sun rasa wanda za zai ruko su rungume shi a matsayin uba sun rasa waɗannan to mu yi kokari mu zame musu waɗannan mu ma idan mun tafi sai Allah ya kawo wanda zai kula da namu Allah madaukakin sarki ya mana jagora Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin rayuwarmu ina ganin lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muke roƙo ga Allah subhanahu wataala Allah ya bada ikon taimakawa duk waɗanda suka taimaka Allah ya taimaka musu waɗanda suke da niyyar taimakawa Allah ya buɗa musu ya ba su ikon taimakawa wannan taimako da ake bayarwa na marayu Allah ya karba kuma ya sa albarka a ciki ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu abubuwan da suke damu mu Allah ka kawo mana karshen su Allah mun gaza ba za mu iya ba Allah ka iya mana ya Allah ka dafa mana ya Allah ka shiga cikin al'amarin mu ya Allah madaukakin sarki ka taimake mu ka agaza mana Allah ka ba mu shugabanni na gari duk wani shugaba da yake niyyar zalunta wannan al'umma Allah ka kawo mana karshen sa Allah ka yi mana maganin sa Allah ka canja mana waɗanda suka fi alkhairi a rayuwarmu da addininmu da zamantakewarmu da mutuncinmu ya Allah wannan dauke da ake na ta'addanci Allah ka kawo mana karshen sa Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jaha tamu Allah ka ba mu zaman lafiya a rubutoyin musulmi gaba daya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan kasa tamu marasa lafiya a cikinmu Allah ka ba su lafiya abubuwan da suke damu mu Allah ka yaye mana buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana su Allah muna tawassuli da wannan alqur'ani da muke karantawa buƙatunmu Allah ka biya mana su larurin da suke damu mu Allah ka yaye mana abubuwan da suke damu na rashin lafiya Allah ka yaye mana Allah ka ba mu ikon cin wannan jarrabawa da muke ciki ƴaƴanmu Allah ka shirya mana da su zuriyarmu Allah ka sanya albarka a ciki ya Allah ka tsare mana imanu ya Allah ka tsare mana rayuwarmu ya Allah ka tsare mana zuriyar ya Allah waɗanda suke da yara mata Allah ya ba su ikon aurar da su Allah ya ba su mazaje nagari waɗanda suke da niyyar aure Allah ka buɗa musu Allah ka sa albarka a cikin nema Allah ka buɗa musu abin da za su samu su aure wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala alhamdulillah